Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 20 ga watan Mayu na shekarar 2020. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa a Najeriya, hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta soma tantance magungunan gargajiya na cutar coronavirus. Haka kuma za ku ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ceto wani jirgin ruwan Sin da aka yi garkuwa da shi. Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman daga kudu maso yammacin Najeriya kan hana ayyukan ibada don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Daga bisani muna tafa da shirin tasirin azumin Ramadan. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a lahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yaba wa kasashen Afirka da kungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka dauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin daƙile yaduwar kwayar cutar. Sai dai ya ce annobar tana barazana ga bunƙasar nahiyar Afirka da ake ganin zai tsananta rashin daidaito, ƙarin matsalar yunwa, rashin abinci mai gina jiki da raunin kamuwa da cututtuka. Baya ga yin kira ga kasashen duniya su tallafa wa nahiyar, Guterres kuma ya yi kira ga kasashen Afirka da su tabbatar da rigakafin cutar na bai daya ga dukkan kasashen nan gaba kuma akan farashi mai rahusa. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce COVID-19 ta kashe sama da mutane 2,800. Kasashen da cutar ta fi kamari a nahiyar sun hada da kasar Afirka ta Kudu, Misra, Algeria, Morocco da Nigeria. A tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi, shugaban Amurka Donald Trump ya tsiri fada da babban jigon zaɓe na jihar Michigan game da faɗaɗa shirinta na jefa ƙuri'a ba tare da zuwa wuraren zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba ba. Wata jami'ar zaɓe a gabashin tsakiyar jihar, sakatariyar jihar Jocelyn Benson, ta sanar a jiya Talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rijistar zaɓe 7,700,000 takardun zaɓe a jihar. Manufar a cewarta ita ce a baiwa masu zaɓe a Michigan damar jefa ƙuri'arsu ba tare da sun bar gidajensu ba a zaɓen fidda gwanin jam'iyyun Democrats da Republicans a watan Agusta da na shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Disamba a madadin zuwa filayen zaɓe a lokacin wannan annoba ta coronavirus. Trump da kansa ya kada ƙuri'arsa ta wannan dabara a zaɓen da aka gudanar a farkon shekarar nan a Florida. Amma ya yi sauri wajen kin amincewa da kada ƙuri'a ba tare da kasancewa a wurin zaɓe ba. Mahaukaciyar guguwar Iskal Amfan ya afka gabar tekun Indiya da Bangladesh a farkon wunin yau Laraba, yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar da rana. Guguwar ta danyi sauki da ta durfafi sanyin teku, amma masu harsashen yanayi a Indiya sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a daya. Har yanzu barazanar guguwar bai kau ba. Ana harsashen cewa iska da ruwan sama mai karfi zai lalata gidajen da ba su da karko a yankin, yayin da ake sa ran cewa wata guguwa za ta ingiza ruwan teku kilomita 25 cikin kasa, wanda zai haifar da ambaliyar ruwa a birane da ke da cunkoso kamar Kolkata a Indiya. Annobar coronavirus na janyo koma baya ga ayyukan agaje da jinkai. Kana ba da tazara tsakanin mutane na kasancewa kalubale. Babban daraktan cibiyar kula da yanayi Mrityunjay Mohapatra ya ce ana kokarin ganin yadda za a tabbatar da kiyaye ba da tazara tsakanin mutane a yayin da ake kokarin fitar da mutane daga muhallansu, kuma gwamnati tana neman wurare na musamman domin ajiye mutane baya ga sansanonin da suka tanadar. Jami'ai a yammacin jihar Bengal a Indiya sun ce suna ta aiki cikin dare wajen fitar da mutane da 200,000, yayin da jihar Odisha ta fitar da mutane sama da 200,000. kasuwannin nahiyar Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya soma jisha cewa kasuwar Niki a birnin Tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da digo 7 cikin 100 yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi a Seoul da Tech da ke Taiwan suka ci ribar kashi 4 cikin 100 da la'asariyar yau. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai kuwa sun dan fadi a yau. Haka nan ma kasuwannin kasashen Turai sun dan yi nauyi a farkon bude kasuwanci a yau Laraba, inda kamfanin FTSE da ke London da DAX a Frankfurt gaba daya suka yi kasa da kashi 4, yayin da CAC 40 da ke Paris ya kasance ciki mafi munin yanayi inda ya kasa da 9. Kasuwannin duniya a farkon makon nan sun dan tashi bayan da wani kamfanin sarrafa rigakafi da ke Amurka ya bayyana nasara a soma gwajin rigakafin cutar coronavirus da suka gudanar akan wani rukunin mutane kalilan.
A gaida Aisha Mal da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta ce ta soma aiki kan sinadarai na magungunan gargajiya na masana da masu bincike a fannin suka fitar. A cewar shugabar hukumar, shawarar hakan ta biyo bayan makudan kudade da kasar Madagascar ta nemi Najeriya ta biya don samun maganin gargajiyarta kan warkar da cutar coronavirus. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoton.
Hukumar NAFDAC dai ta baiwa masu maganin gargajiya daman gwada fasaharsu a kokarin da kasar ke yi na kawar da cutar coronavirus da har yanzu ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma a kasar. A cewar babban daraktan hukumar, Professor Mojisola Christiane Adeyeye, hukumar ta baiwa masana da masu bincike daman rajista da kuma bin matakai da hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo don tantance duk wani magani na kawar da cutar COVID-19. Tace, za mu gaggauta tantance duk wani magani sannan mu dauki samfurin maganin don mu tabbatar da cewa wuraren da ake samarwa sun cika ka'idojin hukumar na sarrafa magunguna kuma ba su da illa ga lafiyar al'umma. Za kuma mu bi duk wani hanyoyin bincike da gwaji kafin a fitar da shi na wasu 'yan lokuta. Shugaban ta kuma kara da cewa a maimakon gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kudade don siyan maganin gargajiya kan cutar COVID-19 daga kasar Madagascar, amma ta yi amfani da kudaden wajen inganta samar da magungunan gargajiya a kasar. Da muka tuntubi basarake Ohoni na garin Ife, Adeyeye Ogunwusi, kan shirye-shiryen da yake yi na kota kwana idan hukumar NAFDAC ta tantance samfurin maganin gargajiya ya yi mika. Basaraken ya bayyana cewa a shirye yake tsaf tare da tawagarsa a fannin maganin gargajiya domin samawa 'yan Najeriya da ma sauran kasashe maganin bayan samun amincewa daga hukumomin gwamnati. Ohoni ya kara da cewa ya mika samfurin maganin gargajiyan da ya samar, kuma hukumar NAFDAC na aiki kan tantance sinadaran da aka hada maganin da su domin tabbatar da ko za a iya amfani da shi.
I assembled a team of experts that are in the traditional medicine that are practitioners. We started pretty early. And we've gone very far. We've submitted our.
Daga karshe dai Ohoni ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yadda da magungunan gargajiya don bunkasa tattalin arzikin kasa. Ya kuma yaba wa kokarin da gwamnati take na ba su dama don sarrafa magungunan domin su ma su bada tasu gudunmawar.
It's about time for us to start appreciating our own. So my advice to the public is, I'm happy this time around.
Izuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya haura zuwa 6,401, inda aka sallama mutum 1,734 daga asibiti, yayin da mutum 192 suka riga mu gidan gaskiya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, headquarters sojojin ruwan Najeriya ta ce ta ceto jirgin ruwan China da 'yan fashin teku suka yi garkuwa da shi a gabar tekun Côte d'Ivoire. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce jirgin ruwan kamun kifin na kasar China an yi garkuwa da shi ne a ruwan kasar Côte d'Ivoire, kuma aka nufo da shi Najeriya, inda dakarunta suka ceto shi. Kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya min karin bayani.
Abin da ya faru shi ne akwai wasu 'yan fashin teku guda 10 sun kwace wani jirgi da ake kira Hailu Feng 2. Jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da shi gun kamun kifi. Sai so ku ace jirgin a ruwan kasan Cote d'Ivoire. Suka tuko jirgin suka shigo kasan Najeriya da jirgin. Sai IMB, wato International Maritime Bureau, ta ankarar da mu wato dakarun ruwan Najeriya. Cewa ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo ruwan kasan Najeriya. Daga nan sai muka tura jirgin mu Nigerian Navy ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wayannan ɗan fashin tekun aka kama su kuma aka yi rescuing amma aikatan jirgin guda 18
shi jirgin nawa na kasa ne kuma daga ina ya taso
jirgin da register aka mashi da sunan China daga kasan ruwan kasan Cote d'Ivoire ya taso
sannan ya nufi ina ne
wato su suke yi kasan suna su daga dan Cote d'Ivoire ruwan Nigeria har a nan gaban gini jirgin ne wanda ake amfani da shi dan su cakin jirgin da aka yi a cikin ruwan kasan Cote d'Ivoire zai kwace jirgin sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Nigeria bisa wannan an karar da mu da aka yi din sai muka tura jirgin mu take ta kwace ta kama wayannan ɗan fashin tekun guda 10
yanzu inda jirgin yake sannan kuma na so in fashin suke
yanzu dai jirgin na nan bai tsin mu na Lagos ana nata investigation har yanzu su kuma wayannan mutanen an garke su ana samun information da gudun su
kaman su wadannan ɗan fashin tekun ƴan wani kasa ne
to abin da kai ce dai akwai Najeriya a ciki
da kuma yana
to dai akwai duk kasashen nan ne na yamma
ke Afrika ta yamma kenan
Afrika ta yamma
wannan dai shine kusan karo na biyar ajere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje amma sojojin ruwan Najeriya na ceto su a nan Najeriya al'amarin da masanin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa ke cewa hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen Afrika ta yamma
wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta ana aiki kafada da kafada kuma ana hada kai wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a wannan yanki na West Africa kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba wato akwai fahimta akwai wato sanyan bayanai tsakanin su wanda har ya tabbatar aka samu nasara akai wannan abu a nan Najeriya ai ko in ka duba ko fada da ake na Boko Haram ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori ma
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina kafin mu ci gaba bari mu shankata da wannan faifai. Yayin da wasu jihohi a Najeriya suke ci gaba da kokarin hana yaduwar cutar coronavirus, wasu gwamnonin jihohin kudu maso yammacin kasar sun ɗauki matakin hana gudanar da ayyukan ibada don daƙile yaduwar cutar. Ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Umar Tambole ya haɗa mana daga yankin na kudu maso yammacin Najeriya.
kadan bayan da cutar mashako wato coronavirus da ta samo asali daga birnin Wuhan na kasar Sin wato China a ƙarshen shekarar 2019 likitoci da masana kiwon lafiya a fadin duniya sun tinkari cutar ta hanyoyi da yawa tare da ba da shawarwari a game da matakan da za a dauka don samun saukin dakile ta da hana mata yaduwa a cikin al'umma a cikin matakai da shawarwarin da likitoci da masana kiwon lafiyar al'umma suka bada sun da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci wanke hannu da sabulu a cikin ruwa masu gudana murza sinadarin kashe kwayoyin cuta ga hannuwa bada tazara tsakanin mutum da mutum kafa dokar kulle da hana zirga-zirga a cikin garuruwa da birane hana sufuri a tsakanin wannan jaha zuwa waccan jaha wasu gwamnatocin Najeriya da dama kama daga kananan hukumomi gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayyar Najeriya sun dauki matakan rufe wuraren kamar makarantu da kasuwanni da bankuna da hana yin taron ibada a coci-coci da masallatai inda an ka hana yin juma'a a masallatai a majami'u kuma aka hana yin taron ibada to ko me mabiya addinan Krista da Islama za su ce a game da waɗannan matakan da gwamnatocin Najeriya suka dauka haka zalika na zagaya a jahohin kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho inda nijir ayoyin wasu ƴan Najeriya
sunana Kyari Ali Abada mazaunin Ibadan nan kara a kele gaskiya bai kamata a hana jama'a salloli a cikin masallaci da sauransu ba domin ita coronavirus ai ba daga nan take ba daga can wani guri ta bullo zo a hana mutane mu nan muke nan muna salloli ma zo a ce wai kara a yi sallah saboda coronavirus mu saboda ko da coronavirus eh
wannan ciwo na coronavirus yana yaduwa ne ta hanyar mutum da mutum shi yasa gwamnatoci wata kila suka ce kada a yi sallah juma'a ko kuma kada a yi salloli tare domin gudun wannan cutar ta kama wani ko kuma ta kama wasu
kai mala asa karaje gaskiyar magana ba wannan shine zai sa yaduwa ko da
sunana Lima Barshi Kafa Shamu a kele to gaskiya gwamnatoci matakin da suka dauka na game da sallar juma'a ko kuma a rufe gari ko kuma aka kare garin ruwa abin yana da kyau amma su ma matsaloli suna da matsaloli saboda bai yiwa a ce mutane sai sun tuza su yi sallar juma'a sannan a ce ba a yi ya kamata in za a yi abu sai a zo a kira malamai a wayar mar jama'a kai a nuna musu cewa wannan abu ga illa ta ga muhimmanci da saboda ba muna yi ne don mu kuntata mu ko kuma ko ta sabar addini ko goro mahana wadda kasuwanci ba kuna yi ne saboda inda abin ya heto yana cutar ma jama'a
sunana nine Alhaji Musa Ganga daga Jihar Ikiti to matakin da gwamnatoci suka dauka tun daga sadarar gama har zakuwa jihohi alhakikanin gaskiya ya yi kyau shi ma ibada ba za ta yi yobo ba ce sai da lafiya amma da dan haka ni na wahange da na tunani da tsinka da gurgurun ilimin da Allah ya bani na ga ya yi kyau saboda kariyar lafiyar jama'a yana da kyau sunana Muhammad Falalu Ahmed Giga ne chairman Newta Ondo State mazauni a Kure ne a jihar Ondo State
a nan jihar Ondo an hana yin sallar juma'a da taron jama'a
eh alhakika banda ma juma'a Hamsu salawata an hana sallar juma'a kuma an hana coci an hana ma kasuwanci sai ranakura aka ibo mutane na yin kasuwanci
to ya kuka ji da wannan mataki na hana yin salloli da tarukan jama'a
gaskiya mun ji bakin cikin rashin hana sallar nan
kasashe da yawa sun dauki irin wannan mataki kudu Saudi Arabia ta dauki irin wannan mataki ba a ganin cewa an shi ne domin inganta lafiyar jama'a da kare su daga kamuwa da wannan cuta ta zamani ta coronavirus
to ni a tunani na ganin nake da za a dauki matakai ba haka ya kamata ba kamar yanda aka bari ayi kasuwanci a samu wurare wanda za a aje hansa da zai da ruwa wanda za su shiga masallaci su wanke hannayen su sannan su yi amfani da wannan sanitizer su shiga masallaci
kuma ga garin Yoruba ya tsaya da wannan
shago to ya batun sallar juma'a yake ana yi koko gwamnati ta hana
Gwamnati ta hana
sallar juma'a. Da wannan juma'a ta kuma juma'a tara ba a yi sallar juma'a ba. Ya kuma ga wannan mataki da gwamnati ta dauka na hana yin taron jama'a da salloli.
To gaskiya ne masallolin nan da bai dace ba ya kamata a duba shi gaskiya na sallolin nan.
Kun yi la'akari da cewa gwamnati ta yi ne domin ta kare lafiyar jama'a?
Eh, gwamnati ta yi ne na kare jama'a amma na harkar addini masallatai ya kamata gwamnati ta duba wannan yanayi. Alhaji Ibrahim Garba.
To wani hali ake ciki a nan Sabi Abeokuta a game da yin salloli da zirga-zirga da kasuwanci? To ba sallar juma'a fa? A kasuwanci yana tafiya?
Wallahi kasuwanci bai tafiya komai ya tabarware. Wallahi zirga-zirga ana ɗiban mana kwana biyu kwana uku.
To ko akwai wani kira da zaka yi wa gwamnatin jihar Ogun
da shugaban kasa jihar Buhari don Allah a taimaka muna jama'ar Najeriya su je sallar Idi.
Sana Hassan Audu Burama daga Matsir ƴan Albasa. Ina zaune a Lagos.
Yaya nan Lagos din nan taku ko akwai wasu matsalolin da cutar coronavirus ta jawo muku?
Eh to matsalolin da muke fuskanta yanzu musamman ma a rufe masallatan mu wurin da muke za mu je mu yi ibada mu roki Allah akwai matsalolin a rufe. Kasancin namu a rufe muke muna rufe jirgin ina kasuwar mu sai dai a tamu dan samu ɗaya biyu uku ya an yi goyi ba za a yi ba. Allah kai na cikin yanayin rayuwa Allah cin abin da zai zai ba mu ga azumi ba.
Gwamnatin tarayya ta sassauta dokar kulle wannan ba ku ji sauki ba har yanzu kenan.
Wallahi ba abin da aka tsamta daga ciki dan yanzu magana da ake cikin a Lagos ma in karfe ta kace karfe 7 ba kai sakai ta ko ina ba.
Haka ma wasu shugabannin addini sun yi mana fashin baki a game da wannan.
Sunana Reverend Philip Mayango, Bishara Baptist Church, Abo Ibada.
Ko addinin Kirista ya yarda da idan aka samu wata annoba ko wani bala'i kamar irin coronavirus kada Kiristoci su je a coci domin yin ibada?
Gaskiya addinin Kirista bai hana doka wannan ba, domin littafi ya samu gane da cewa a cikin littafi Romawa sura 13 aya ta zuwa 7 idan muka bincika wuri da kyau manzo Bulus ya yi magana ya ce gwamnati za ta kafa wani doka wanda zai zama tamako ga al'umma dole ne a bishi, domin tunda yake wannan doka ana fitawa domin wannan annoba ta coronavirus ba laifi ba ne. Addini Kiristanci ya ce duka kowane iko da ke a duniya Allah ne da shi, saboda haka idan gwamnati za ta kawo doka ana fitawa domin ya cece al'umma ba laifi ba ne, dole Krista su bishi.
Musa Muhammad Kalluri, limamin Akinyele Kara na masallacin ƴan ɗarika na Juma'a. Bai kamata ba Alhaji Hassan a ce wai wata annoba ta shigo a ce an hana sallah an hana jam'i, wannan ba musulunci ba ne, ya sabawa musulunci a basu su yi sallah, domin wannan sallar tasu ba za ta haddasa cuta ba, ba za ta hana cuta ba.
Malai, a lokacin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an taɓa samun annoba irin wannan? Kuma idan an samu an hana sallah ta juma'a ko ta yau da kullum?
A wancan lokacin an samu annoba mutane sun yi ta mutuwa. Idan ma ka tuna akwai inda Allah yake cewa alam tara illal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut faqala lahum allahu mutu tuma ayahu. Lokacin annoba da ta shigo mutane ki 70,000 ne a cikin gari suka gudu suka fita, da suka fita Allah ya ce musu mutu ku mutu, bayan su mutu da kwana 8 Allah ya tashe su.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin gwamnatin jihar Oyo Mr. Tayo Ajisa ya ci tura. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Shugaban New Edifice United Abdulsalam Yakubu ya mara wa ra'ayin hukumar kwallon kafar kasar Ghana baya na soma wani tsari zartar da ligin in division 1 mai club guda 18. A kwanan baya ne hukumar GFA ta gabatar da wani jawabin soma wannan tsari na rage adadin club da ke taka leader a division 1 din kasar Ghana daga clubs 48 zuwa 18. Shahararren likitan wasannin kwallon kafa Dr. Bampo ya faɗa cewa zai zama rashin hikima an soma wasan kwallon kafa ba tare da tabbaci na kariya 100% ba. Likitan ya nuna cewa babu dalilin hanzarta shiga filin wasa da zaran ba a tabbatar da matsayin kariya ba. Dr. Bampo na bukatan a dakatar da wasan ligin din shekara ta 2019-2020 har a samu tabbaci na kariya 100% kan a soma wasan kakan na gaba. Clubsun wasannin kwallon kafar kasar Ghana za su kakaro akalla dola 3,000 ko wani mako domin gwaji na coronavirus kan a soma wasannin ligin din kasar. Kowane dan wasa za a kashe masa akalla dola 100 dangane da wasannin din na kwallon kafar Ghana, yayin da ya zama tilas ko wani dan wasa da masu koyar da wasa da kuma ma'aikata a fagen na wasanni za su bukaci a yi gwaji na COVID-19 kan asoma atisayi ko kuma wasa na kwallon kafa in Ghana ta samu amincewar su ma wasannin na kwallon kafa. Babban klubin kasar Tanzania Simba SC ta nuna sha'awa akan dan wasan gaba na kasar Ghana Michael Sapon a lokacin da aka bude kasuwan sayar da yan wasanni. Sapon dai da a kwanan baya yayi hannun riga da klubin din Rwanda Rayon Sports a dalilin samun rashin fahimta da shugaban klubin. Subhanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Alaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana daga bakin matasa.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sunana Mamman Lawan Sidi Laminu daga nan birni Karce Shitimari daga nan da magaram Jamhuriyar Niger. To alhamdulillah, azumin watan Ramadana wata ne mai girma kamar yadda Allah ya faɗe shi a cikin Alkur'ani mai girma. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مرن أو لا سفرين فعدة من أيام الأخر والذين يفنوا في إطعام المسكين. الحمد لله وطن أزمي فرلاني كما عند الله سبحانه وتعالى يفرلان تام مشي مو باين شي تاني أنا صلى الله عليه وسلم ينون أمو يندزامي شي. To duk wanda Allah ya sa halarci wannan wata na Ramadan yana cikin lahiya cikin hankalin shi, to yayi kokari ya halarci wannan wata dan alkhairin da yake cikin wannan wata Allah kadai ya san shi, kuma wata ne wanda a cikin shekara sau daya yake samun shi. Abinda zan ja hankali a bisa kan matasan mu, gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi kun dauki wata dabi'a wanda mu da mu isko ta ba ana yi ko a galgajiyance balle addinin mu na musulunci. Yau matasa, wani halayya da kuke dauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku gabaki daya, ya kamata matasan mu ku kama addinin musulunci da gaskiya. Kar sai azumi ya zo ku dauki ku ne musulmi kuna sallah kuna azumi, amma da azumi ya huce kuma ya zaman to kun watsas, wannan ba daidai bane. Jan hankalin da zan muku, yi kokari kowane lokaci ku kama ibada hal illa masha Allah, ba sai azumi biya zo a ce kai ne za ka yi sallah kuma in azumi ya wuce ka wasa sallah, wannan bai dace ba gaskiya. A matsayin ku na musulmi matasan wana, Allah dai ya shirye mu, Allah kuma ya kara mu imani, Allah ya kiyaye mu, Allah ya amshi ibadar mu, Allah ya amince mana. Assalamu alaikum.
Madalla, da fatan an amfana da abin da aka ji. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitaccen labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar. A tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi, shugaban Amurka Donald Trump ya tsiri fada da babban jigon zabe na jihar Michigan game da fadada shirinta na jefa kuri'a ba tare da zuwa wuraren zabe a zaben shugaban kasa da za a gudanar a watan Nuwamba ba. Wata jami'ar zabe a gabashin tsakiyar jihar, sakatariyar jiha Jocelyn Benson, ta sanar a jiya Talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rajistar zabe miliyan 7.7 takardun zabe a jihar. Mahaukaciyar guguwar Iskal Amfani ya afka gabar tekun India da Bangladesh a farkon wunin yau Laraba, yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar da rana. Guguwar ta danyi sauki da ta durfafi sanyin teku, amma masu harsashen yanayi a India sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a daya. Har yanzu barazanar guguwar bai kau ba. Kasuwannin nahiyar Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye, da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya soma dishashewa. Kasuwar Niki a birnin Tokyo ya daga sama da maki 162, wanda ke nufin ya haura da 7 cikin 100, yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi a Seoul da Tech da ke Taiwan suka ci ribar kashi 4 cikin 100 da la'asiriyar yau.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azza ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.